Mataimakin shugaban kwamitin kula da ma'aikatar yaɗa labarai da wayar da kan al'umma, Sanata Garba Musa Maidoki, ya shaidawa muryar Amurka cewa majalisa ta ki amincewa da kasafin kuɗin ma'aikatar yaɗa labaran a karo na biyu, domin kasafin da ma'aikatar ke kawowa ba zai wadatar da ma'aikatar da hukumomin da ke ƙarƙashin ma'aikatar wajen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ba.
Sai muka duba nawa ne aka sa kuɗi shekarar can, sai aka sa 10 billion. Har muka gama appropriation ba su ƙara ko kwabo ba.
Na baran kenan.
Na bara. Bana kuma sai ga su ma sun zo da appropriation na abin da bai kai na bara ba. Don bara kusan 10 billion ne. Bana kuma 8 billion. Amma yanzu mu abin da muke fata, in ba a sa komi ba, a sa biliyan 250 ga information, saboda a shiga kowane lungu, kowane ward, a gaya mutane don Allah ga hanyar da za a bi a kawo zama lafiya, ga kudirin da gwamnati ke yi na kawo zama lafiya, kuma a bada information na abubuwan da gwamnati ke yi don ta kawo zama lafiya din nan, don kuma economy dinmu ya ci gaba da duk abin da gwamnati ke yi, cewa wanga pain da muke ji na yanzu zai zo ya wuce. Amma an ba yi wannan ba, ina ganin ba yi komai ba. In South Africa, wadda take ita ce second largest economy na Africa, ta iya ba
a bayan wa,
a bayan Nigeria, ta iya ba da biliyan 450 ga information. Ban ga dalilin da zai sa Najeriya ta bada biliyan 8 ba.
Shi kuwa tsohon ma'aikaci da ya kwashi shekaru 32 yana aiki a gidan rediyon tarayyar Najeriya, Abdullahi Umar Kwarbai, ya ce lallai biri yayi kama da mutum.
Dama abin kaman da biyu ake yi, ni ina ganin kila ma akwai lauje cikin nadi, kila kai gatari ma cikin nadi, domin wannan abin kaman wani shiri ne aka yi don a kashe wannan gidajen radio wanda ke mu a nan arewa, ba abin da muka sani muka iya muka amince da shi kaman radio. To lalle fa dokin mai baki ya fi gudu su ɗauki matakan da ya kamata domin faɗakar da al'umma, su baiwa kafofin yaɗa labarai wanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya isassun kuɗaɗe da za su iso su gudanar da farfagandan can, wanda dama kafofin yaɗa labarai na duniya wanda suka shahara wannan suke amfani da shi domin yin amfani da cimma manufansu.
A nashi nazarin, wani ma'aikaci a gidan talabijin mai zaman kansa a Abuja, Malam Sadiq Nuhu Sabon Wuse, ya ce abin da ya kamata shine majalisa da ɓangaren gwamnati su haɗa kai su yi aiki tare.
Abin da ya kamata shine ita gwamnati da 'yan majalisa su yi aiki tare a samar da kuɗaɗen da ake da buƙata wa ma'aikatan watsa labarai a Najeriya. Domin misali, kin ga matsalar da ake fuskanta a Najeriya, rashin kishin ƙasa da ɓannata kayan gwamnati, ko a nan Abuja Najeriya, ai a kwanaki an ba da labarin an kama wasu matasa da ke sassace marafin kwata, wanda za ki ga mota an yi tobe sai bai zai fasa taya. So da akwai shirye-shirye na faɗakar da 'yan ƙasa su zama na gari masu kishin ƙasa, to ina ganin babu buƙatar ma a rika samu irin wayannan matsalolin a jiya.
Majalisa ta ba ministan ma'aikatar yaɗa labarai Muhammad Idris Malagi mako ɗaya ya sake kawo wani kasafin kuɗin da ma'aikatar za ta yi aiki da shi a wannan shekara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.